الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا أكو قوة صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو نياد داري هدى دا أربعين دا تقوص daidai da 18 ga watan 7 miladiya ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan guwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'ah, littafi ne na babban malami Sheikh Al-Allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 42 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 93, ya juzu fil qabri lahad wa shaqqu, ya halatta wajen haka kabari ko tona kabari a iya yin kala biyu, ma'ana duk wanda aka yi cikin kala biyun nan yayi, ko dai ai lahadu ko ai shaqqu. Lahadu kamar yanda bayani ya gabata shine ainihin wato suka ce ya fi falala, sabida hadithai da suka zo game da bayanin lahadu, wanda shine wanda ake rarake ko kuma ake yin bayan an tona kabarin, sai kuma a duba bangon gabas shi kuma nan, sai a sake rarake shi a yi masa daki ko a yi masa rami. To wannan shi ake kira da lahadu, wanda an fi yin sa a gurin da yake kasar tana da karfi sosai sabida rubtawa. Sannan kuma yana halatta a yi kabarin da ake kira shaqqu, wanda shine wanda muka fi a nan a tona kabarin, sannan a yi iyar a tsakiya. Amma shi lahadun shine wanda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin Madina, akwai mutane guda biyu waɗanda suna haka kabari, ɗaya yana lahadu, ɗaya yana yin shaqqu. Da haka sahabbai suka nemi zaɓin Allah akan wanda duk Allah ya zaɓa wa Annabin sa shi za a yi. Sannan sai kuma suka aika wa waɗannan masu haƙa kaburbura, Allah cikin hikimarsa sai ya zamanto wanda yake haƙa kabari lahadu shi ya riga zuwa. Da haka aka ba shi dama ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin da ake kira lahadu. Da haka kamar shi lahadu shi ne irin samfurin kabarin da Allah ta'ala ya zaɓa wa Annabin sa sallallahu alaihi wasallam. Hadithai ga sunan duk kusan mun karanta su da shawahid da ainihin wato sauran ruwayoyi na ainihin wato kamar hadithin farko shine wancan na Anas dan Malik, ko kuma hadithi na biyu na Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqas an abihi, shi ma wannan hadithi ne wanda ya tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma mun karanta gaba ta 95, inda aka ce babu laifi abunna mutum biyu ko fiye da mutum biyu in akwai larura a cikin kabari daya, amma fan an tashi za a gabatar da wanda ya fi su falala. Wanda ya fi su falala ko shine wanda ya fi su haddar Alkur'ani, kamar yadda mun ka karanta akwai hadithai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan haka. Akwai hadithin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu, akwai hadithin Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, akwai hadithin Jabir shi ma fi qissat istishhad abihi, qissar wato shahadar mahaifinsa radiyallahu anhuma. Sannan mun karanta gaba ta 96, cewa wanda zai jibinci shigar da mamaci cikin kabarin sa koda ko mamacin mace ce maza ne ba mata ba ma'ana wayanda suke da alhakin daukan mamaci daga cikin makara sashi a cikin kabarin sa maza ne koda ko wanda ya rasu din wanda ta rasu mace ce shi ma akwai wato na farko saboda dalilai kamar haka na farko shine abinda aka saba da shi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aikin al'ummar musulmi ya ci gaba da gudana akan haka har zuwa yau sannan abu na biyu maza sun fi karfi akan wannan aiki sannan na uku da mata za su jubunci wannan al'amari to wannan zai bayu zuwa ga budewar wani abu na jikin su a gaban mazajen da ba muharraman su ba wanda kuma wannan baya halatta to bayan nan zamu tashi dai wannan gaba duk da mun dan shige ta amma bari mu tashi kan taqalil muallif rahimahullahu ta'ala wa awliya'ul mayyit haqqu bi inzali mala yace majubunta al'amarin mamaci sune a haqqu da su shigar da shi cikin kabarin sa li umumi qawlihi ta'ala saboda fadin fadin Allah ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah wato ƴan uwa na zumunta ma'abota zumunci sashin su su suka fi cancanta su suka fi nauyin haƙƙi akan sashi fi kitabillahi cikin littafin Allah daga gargashin haka sai ya zama to auliya ko su ƴan uwan wani yafi wani kusanci wani yafi wani nisa da mamaci to in akwai waɗanda suke makusantan su za su samu mamaci a cikin kabarin sa to ina ga ce ma ga ƴan uwan kuma makusanta ne kuma wani ba ajnabi yazo ya ce zai shiga cikin kabari dan ya samu mamaci da haka mun ji cewa abinda yake da akwai shine awliya'ul mayyit ahqqu bi inzali waliyan mamaci su ne suke da haƙƙin su shigar da shi kabarin sa wannan wali hadith ali radiyallahu anhu qal da kuma hadithin ali radiyallahu anhu yace gassaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yake cewa nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka fa dhahabtu anzuru ma yakunu min almayyit na duba irin abin da yake kasancewa daga jikin mamaci bayan an yi masa wanka ya dau lokaci wani lokaci za ga mamaci ya sake fitar da wasu abubuwa ko na kazanta ko na abu mai kama da haka da suke nuna wannan wanka da bukatar a sake masa shi to yace na duba dan in gani irin wato abin da ke fita daga jikin mamata ko ya fita daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam falam ara shay'an yace banga komai ba wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan manzo Allah ya kasance tsaftatacce ne tsarkakakke ne kamsasasshe ne yana raye da kuma bayan ya mutu ina ba ta gane wa wali ya dafanahu wa ijnabahu dunan nasi arba'atun laka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamshi lokacin yana raye haka kuma yana kamshi bayan ya koma zuwa ga Allah sannan wanda suka jubunci binne Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ijnabahu da suturce shi dunan nasu banda sauran mutane arba'atu mutum hudu ne suka jubunci sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarin sa Aliyun wal Abbasu wal Fadlu wasalihu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina Ali akwai al Abbas akwai al Fadlu sannan akwai bararren bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran sa ainihin wato Salih an gane ko ana masa laqabi da Shukran kaman yanda in ka duba Nuzhatul Albab ya kawo shi da kuma Al-Hafiz Ibn Hajar wala hada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahadan kuma yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin lahadu wa nasaba alaihi labin ya kuma tokare shi da danyar kasa nasban tokarewa akhrajahu al-hakim Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 1 shafi na 362 wa anhu al-Baihaqi daga wajensa kuma Imam al-Baihaqi ya samu hadisin mujalladin sa na 4 shafi na 53 bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce wasahu al-Hakim ala shartu shaykhaini sannan Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi ya inganta hadisin bisa sharadin Bukhari da Muslim wa wafaqahu adh-Dhahabi Imam adh-Dhahabi kuma ya wafaka masa wa lahu shahidun min hadith Ibn Abbas wannan hadith yana da shahid
daga hadisin Abdullahi dan Abbas sabaka zikiru wanda ambatan sa ya gabata fil mas'ala a mas'ala ta 94 safha ta 144 zuwa 145 walahu shahidun akhar hadisin yana da wani shahid din daban anil sha'bi daga imamu sha'bi mursalan amma ita wannan hanya ta imamu sha'bi mursala ce walam yadhkur salihan maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato a sai a wannan ruwayar bai ambaci salihu ba maulan manzon Allah ma'ana wato bararran bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambace shi ba shi ainihin wato al-imamu sha'bi akharajahu abu daud imamu abu daud ya fitar da shi a mujalladi na biyu shafi na 69 bi sanadin sahihin anhu da isnadi ingantacce anhu daga gare shi walahu an marhabin abu ibn abi marhab wato daga dai ruwaya da aka samu daga shi dai wato daga marhab ko kuma ibn abi marhab annahum ya'ni aliyan wal fadl wa akahu abinda yake nufi anan shine sayyidina ali wal fadl da al fadl bin abbas wa akahu da dan uwansa adkhalu ma'ahum abdurrahman bin auf wato adkhalu ma'ahu abdurrahman bin auf sun shigar da abdurrahman bin auf tare da su annahum ya'ni aliyan wal fadl wa akahu adkhalu ma'ahum abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf shima ko kuma adkhalu abdurrahman bin auf ma'ahum sun shigar da abdurrahman dan auf tare da su wajen shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin sa falamma faraga aliyun da sayyidina ali ya gama kala sai ce inna ma yalir rajulu ahluhu bayan sayyidina ali ya gama binna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to jama'a ku sani wanda yake da alhakin jibuntar mutum in ya mutu shine iyalansa an gane ko in su suka bada dama suka ce wane shiga ko su wane ku shiga shikenan amma in dai suna nan to su ne a hakko da su shiga su jibunci al'amarin gawar dan uwansu su sa shi a cikin makwancinsa su daidaita shi su komai wa marhab abu ibn abi marhab mukhtalafun fi suhbati sai dai marhab ko kuma ibn abi marhab an yi sabani wajen kasantuwarsa sahabi ne ko ba sahabi bane قلت وهو الذي قبله من مرسل الشعبي شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه شك الباني كتا وقلت سنتي وهو شي wannan hadithin wallazi qablahu da hadithin da yazo kafin shi min mursal ash-sha'bi duk suna daga cikin marasil na imamu sha'bi shahidun qawiyun amma shahid ne mai karfi li hadith aliyin na sayyidina ali radiyallahu anhu وعن عبد الرحمن ابن عبزة قال عن كربونك عبد الرحمن ابن عبزة صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بنت جحش بالمدينة يتي ناي صلى تاردا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه أكن واتو رسول زينب بنت جحش ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أقر المدينة fakabbara arba'an sayyidina umar yayi kabbara guda hudu thumma arsala iza ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya aika wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam man ya amurna an yudkhila hal kabara wa suke bada umarnin ya shigar da ita kabarinta to kaga dai in kun fahimci wannan kaga koda za a yi sai an nemi izinin ahalin mamaci cewa kun yi izini su wane tunda kamar wayanda suke gurin ko ba su da karfi ko ba su da ahaliya da za su sa kun yi izini da wane su shiga an bayyana ko wannan shine da haka sai sayyidina Umar radiyallahu anhu a matsayinsa na khalifa yayi mata sallah sai kuma ya aika wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuke umarta in an kai ta kabarinta ya jibunci sa ta a kabari qala mai bada labari yace wa kana yu'jibuhu an yakuna huwa wato abin yana kayatar da shi ya kasance shi ne allazi yali zalika wanda zai jibunci haka to amma tunda haƙƙinsu ne ba zai ce a matsayin sa na khalifa ni ne zan shigar da ita ba sai ya bawo masu haƙƙi haƙƙinsu duk da cewa abin zai bashi sha'awa zai kayatar da shi a ce shi ne ya dauki ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ya sa ta a cikin kabarinta فارسلنا اليه سيسك ايكا وسيدنا عمر رضي الله عنه انظر من كان يراها في حال حياتها فلينظر هو الذي يدخلها كو فليكن هو الذي يدخلها القبر سيسك ايكو سيدنا عمر دا امسا cewa ka duba wane ne ya kasance dama can ya santa yana ganin ta lokacin tana raye in akwai wanda yake ganin ta lokacin tana raye fal yakun huwa alladhi yudkhilu hal qabara to ya zama shine wanda zai shigar da ita kabarinta fa qala umar yace sadaqatun na kun yi gaskiya an gane ko to kaga duk wannan karatun yana alamta mana cewa wa awliyaul mayyit ahqqu bi inzalihi al qabara da haka wannan karambanin da mutane suke kararraf kawai a shige kamar yadda dai muke ta bayani abu ne wanda yake za ka ga wayannan abubuwan wani lokaci gaskiya ba karatu ne ba fahimci abun kuskure bane mutane suke ta yi suna dauka babu komai amma gaskiya yanda mutanen mu galibi suke bibiyar karatu wani in ya san haka ba zai kare yi ba an gane ko da haka kaga in an zo za a samu mace a kabari to za a iya bayani cewa ina ƴan uwansa suke in an san su nan take a ina wani bismillah ku zo ku sa dan ku sa shi a cikin kabari in suka ce ba komai a saka to kaga wannan sun bada dama sun sanar da dama amma tun suna ina ba ma a tambaya suna ina kawai sai ga kararrafa wasu sun fada cikin kabari kawai suna sa mamaci a ciki wannan gaskiyar magana ya saba da wannan karatun da muka yi al auli wa awliyaul mayyit ahqqu bi inzali tunda Allah ta'ala ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah ko ƴan uwan ma ai wani yafi wani kusanci da kai wani yafi nisa da kai to ko a tsakankanin sun yi zama ga dan uwa na kurkusa ga dan uwa na nesa to wanda za su jibinci saka a cikin kabarinka ƴan uwa na kusa ne to ina ga wanda ba ƴan uwa bane irin na jini ko na kusa ko na nesa kawai mutun ya shiga kuma ba izini aka bashi ba yanzu kaga sayyidina Umar a matsayinsa na khalifa zai iya kawai ya dauki ya ce a miƙo masa da wanda za su kama ta su sata a cikin kabari amma sallah dai ba buƙatar in dai ba wasiya mutun yayi ba a tambayiwa zai masa sallah sai dai yayi wasiya cewa wane ya masa sallah amma in ba in bai yi wasiya ba to wannan wanda ya saba yin sallah ko limami ko kuma duk wanda aka samu zai masa sallah to amma wajen jibintar sashi a cikin kabari sayyidina Umar sai ya aika wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kuke ganin kun amince kun yarda ya sata a cikin kabarinta sai suka aika masa cewa to gaskiya ya duba dai wanda lokacin tana raye ya santa to ya zama shine wanda zai jibinci sanya ta a cikin kabarinta akharajahu ath-Thahawi al-Imam ath-Thahawi ya fitar da wannan mujalladi na uku shafi na 304 وابن سعد ابن سعد واتو مجلد نا 7 شافي نا 111 مجلد نا 8 شافي نا 111 زوا 112 والبيهقي دا امام البيهقي مجلد نا 3 شافي نا 53 بسند صحيح دا اسناد وند يك صحيح غبا 98 ويجوز للزوج ان يتولى بنفسه دفن زوجته يا هلتا miji ya jibinci sanya matarsa a kabarinta wajen binne ta da kansa ya halatta an gane ko wa zai sa ta a kabari ya ce shi zai sa matarsa a cikin kabarinta da aka yi shiga cikin kabari a miƙo masa ita ya tallabe ta ya sa ta a cikin kabari ya daidaita ta sannan a binne ta me yasa sai ce li hadithi Aisha saboda hadithin na Aisha radiyallahu anha قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدع فيه يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شغو وجنت أرانت دعك فارا مسد الزبي كورش اللافية عند فارا رش اللافية أجلي سيشغو وجنت نائشة فقلت سنتي وارا أساة وي نافا ماذا تشيوان كينا شيني وارا أساة تناقوكا واني غمد حالين تجي تشكي نتشيوان كي تنافا ماذا تشيوان كي da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ta koka masa wannan dabi'a ce ta zamantakewa ta aure kuma kamata ya kazama mai bibiyar iyali in ainihin wato ba su da lafiya ga cewa an kai su kaga tana zuwa ta ce wara asa ce kaina ne yake faman ciwo fa qala kaga sai manzo Allah ce wajidtu anna zalika kana wa ana hayyun sai ce zan so na so a ce hakan ta kasance ma'ana mutuwar ki ta zo ina da rai na so a ce ke kika riga ni mutuwa to kaga a wannan sai suka ce wannan ya alamta annabi sallallahu alaihi wasallama zai riga na Aisha rasuwa tunda kaga anan ya ce wadittu na ci burin anna dhalika kana ina ma hakan ya kasance wa ana hayyun ina raye fa hayyatuki aka ce ya dauki abin da raha yace kinga sai in shirya ki miki wanka wa da fantuki a wata ruwaya in nema miki gafara sannan in je in binne ki kaga mijinta ne kuma yace zai je ya binne ta qalat nana Aisha sai ta ce fa qultu ghairi tace sai na fada cikin kishi na ina da kishi ka anni bika fi dhalika al-yawmi arusan bi ba'd nisa'ika ko dai a ranan ni an ji an binne ni kana can kana angoncewa da wata cikin matan ka ba na fata an gane yawa duk sai abun aka yi shi kaji wato ka binne ni kuma ka zo ka ci gaba da angoncewarka da matan ka ko shine ma'ana ka anni bika fi dhalika al-yawm kamar dai ni ka rabu da ni a wannan rana ai kaje ka binne ni sannan arusan bi ba'd nisa'ika kuma kana can kana angoncewa da wata cikin matan ka qal manzala ya ce wa ana wa ra'asa ya ce kai ni ma fa kai na sarawa yake ce ni ma kai na ciwo yake id'ili abaki wa akhaki manzala ya ce ki kira mun mahaifinki ki kira mun dan uwanki hatta aktuba li abi bakrin kitaban ina so in rubuta wata takarda ga sayyidina abubakar an ce takardar da yaso ya rubuta shine takardar in ya bar duniya khalifansa abubakar radiyallahu anhu manzo Allah ya ci gaba da bayani ya ce fa inni akhafu an yaqula qa'ilun domin ni tsoron da nake ji kada wani mai azarbabi ya ce wa yatamanna mutamannin ko wani mai buri yayi burin ana aula yace ni nafi dacewa da shugabanci ko ni nafi dacewa da khalifanci wannan nake gudu shi sa a rubuce nake so in rubuta inna bar duniya khalifa na sayyidina abubakar ban samu damar rubutawa ba amma waya aballahu azza wa jalla wal mu'minuna illa ababakarin yace Allah ma ba zai yadda ba mu'mine ma ba za su yadda ba sai abubakar hakan ne ya faru ko ba haka bane dan haka Allah baya kuskure mu'minai duk da suka yadda sayyidina Abubakar ya zama khalifan farko sun yi kuskure sai yanzu wani mai bakakken kaya yake ganin an yi ba daidai ba na fata an gane yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ya aballahu azza wa jalla inda sayyidina Ali radiyallahu anhu shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba za su yi tamfarin da wannan ba shi ma sayyidina Abubakar ba da san zuciya suka fifita shi ba dalilai ne da yawa da qara'in da annabi ya nuna suka tabbatar da cewa sayyidina Abubakar shine khalifa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinya jikinsa yayi nauyi Aliyu yana nan amma wa cewa ya muru Abubakarin fal yusalli bin nas akwai jagorancin da ya wuce na sallah muru Abubakarin zai iya cewa muru Uthman muru ai Umar muru Aliyu fal yusalli bin nas ai da suna nan amma yace muru Abubakarin fal yusalli bin nas ku ce Abubakar na ce wa mutane sallah kuma har aka ce da ya fara samun sauki ya fito ya ga an ja sallah malam sayyidina Abubakar yana gaba aka ce yayi murmushi a ga ya ji dadin abun da ya fito sai a ga ya bata rai saboda ba shi yake so ya gani ba ya gani shi kuma an gane ko duk wannan ƴan mununiya ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallama da yawunsa da amincewa sa sayyidina Abubakar ya zama khalifa babu yanda za a yi sahabban nan kaf su hada akan sayyidina Abubakar kuma ya jagoranci al'umma sannan a ce ainihin wannan abun kuskure ne na fata an gane inda akwai waccan maganar ina tabbatar maka babu waɗanda suka fi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya irin sahabbai mecece riba in ga maganar manzon Allah akan sayyidina Ali shine khalifa amma suka kawo sayyidina Abubakar me riba su kuma ƙarshe dukkanin su waye bai zama khalifa ba kuma yanzu dai suna ina to kai ta kanka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum in ma ka fahimci kuskure akai to kai me kai wannan wata al'umma ce da ta riga ta gabata laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna shikenan kaje kai naka aikin kawai zama aikin ka shine sai ka zagi wayancan kai baka gina komai ba kuma su sun gina kuma ginin su kowa ya ganshi kuma kowa yana alfahari da ginin su kuma kowa ya amfana da ginin da suka yi ina fata an gane da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kawo takarda a rubuta kan wani mai kwadayi ma ya kwadayi kada wani ma ya sai form an gane ko yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dan takararsa yace walayat wa an yaqini akhafu an yaqula qa'ilun wa yatamanna mutamannin ana aula ana aula kada wani ma yace ni nafi dace ni ne yace koma an yi haka wa ya aballahu Allah ba zai yadda ba wal mu'minun yace mu'mine ma ba su yadda ba fa illa Abubakar ba za su yadda ba sai dai khalifancin sayyidina Abubakar akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi mujalladin shida shafi na 144 bi isnadin sahihin ala shart ash-shaykhain da isnadi ingantacce bisa sharadin Bukhari da Muslim wa huwa fi sahih al-Bukhari kuma yana cikin sahih al-Bukhari bi nahwihi da makamancin haka mujalladi na 10 shafi na 101 zuwa 102 Imam Muslim hadithi wato mujalladi na 7 shafi na 101 110 mukhtasaran a takeice walahu dariqun ukhra hadithin yana da wata hanyar daban an Aisha ta daga nana Aisha ta kaddama wanda wannan hanyar ta gabata a shafi na 50 na ba ta gane وقد ذهب الى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعيه da haka kaga mun fahimci a wannan gabar miji zai iya jibintar binne matarsa shi sa aka mana wannan hadisin manzo Allah yace da zaki riga ni tafiya to da ni zan miki wanka ni zan miki sallah ni zan miki kaza ni zan miki kuma ni zan binne ki to a garkashin wannan sai ya nuna ya halatta miji ya wanke matarsa mace ta wanke mijinta kuma ya halatta miji ya binne matarsa duk wannan ana nuna maka irin waye yafi kamata ya binne mamaci wa dhahaba wa kad dhahaba ila jawazi dafnir rajuli zawjatihi shafi'iyya madhhabin shafi'iyya su ma sun tafi zuwa ga halaccin mutun ya binne matarsa bal qalu sun ce innahu ahqqu bidhalika min awliya'iha mijinta yafi cancanta fiye da babanta fiye da danta fiye da wanta fiye da kaninta in yana nan to duk sauran sai su ja gefe sai in shine yace su shigo domin inna ahq innahu shi mijinta ahq bidhalika shine yafi kowa cancantar ya binne matarsa min awliya'iha ko waliyanta iyayanta kannanta yayanta basu kai shi ba alladina zakarna wanda muka ambata wa kasa zalika ibn hazm faj'alahu ba'dahum fil ahqiya duk da cewa ibn hazm al-andalusi ya kawo akasin haka shi kam ya sanya miji ba'adahum bayan waliyanta fil ahqiya wajen cancanta shi a wajen ibnu hazmin yana ganin in ubanta yana nan yafi mijinta cancanta in danta yana nan yafi mijinta cancanta wala allahu alaqrabu lima sabaqa min umumil aya yace wala wataqila kuma wannan magana ta ibnu hazmin za ta fi kusa sabida abin da ya gabata na umumil aya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah to kaga ulul arham ai miji baya ciki an gane to shi sa shi hujja ibnu hazmin ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah ya nuna awliya suna sama da azwaj a wajen ahqiya haƙin binne ainin wato mamaci ko binne mace gabace 99 lakin zalika mashrutun bima idza kana lam yada tilka al-laila wannan kaga shi ma gaskiyar magana ba a kula dan ka san ana yin arubta a makabarta a kaida duk wanda zai shiga sa mamaci ya zama a wannan daren bai sadu da iyalinsa ba ana tambaya a kamata yanzu a ce da Allah jama'a duk wanda zai shiga to ya tabbatar da cewa jiya da daddare bai kusanci iyalinsa ba ina fata an gane in kuma saurayi ne zama bai mafarki ba ko yake cewa lakin zalika sai dai fa wannan magana binnewa din mashrudun sharadi ne bima idza kana lam yata tilka al-laila bima da abin da ya kasance shi wanda zai sanya wato mamaci a cikin kabari sharadin ya zamanto lam ya ta bai sadu da iyali ba tilkan laila a wannan daren wa illa lam yushra lahu dafnuha in ko ba haka ba to ba shar'anta masa binne ta ba wa kana ghayruhu huwa al-aula bi dafniha wannan sa shi ya fi cancantar ya binne ta walau ajnabiyan koda ba muharramin ta bane bi shurutil bi shartil mazkur da wancan sharadin da aka ambata an gane yawa in ya zaman to kila mijinta koda ita koda wata matar ta sa ya sadu da iyali jiya to shi ma sai da ya ja gefe ba zai shiga cikin wanda za su binne ta ba dan uwan nata wanda yake makusanci shi ma in ya zamanto cikin waɗanda suke da ahaqiya na su dauke ta su sata a cikin kabari sai zamanto wasu daga cikin su ko dukansu duk sun wato wannan sharadin ba su cika shi ba kowa ya sadu da iyalinsa da daddarajiya kuma yau da safe aka ce za a yi jana'izar to in an zo za a sa mamaci a kabari kowa sai ya ja gefe to anan in sun ja gefe kaga sai kuma a ci gaba da bayani kaga kenan yanzu abin da ya kamata mu sani har masu saurin shiga cikin magabarta so su sani duk sanda mutum yana da iyali ya kuma kusanci iyalinsa to ya san baya cikin wanda ake so ya kusanci mamaci balle ya sashi a kabarinsa da haka mutum sai ya ja gefe ko magana aka yi ana ganin kai ne dan uwa aka ce bismillah ka ce a ba komai kawai wani ku shiga ba wai sai ka yi bayanin cewa ga dalili ba kawai ka ce a ba wani abu kawai suwana kawai ku shiga an gane ko yawa sai kai wannan sai a yi wannan لحديث أنس بن مالك سبيد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حلرت جنائز وطا تكين أهيان من زن الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر ألو كتم من زن الله صلى الله عليه وسلم والواو والحال أي حالة كونه جالس lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauna alal kabar yana zauna akan kabarin fara'aitu aynaihi tadma'ani yace ina ganin idanunsa suna ta zubar da hawaye dan ka san wannan tausayin da wani bangare na jikinka ko mata ko iyaye ko wani amintaccenka wannan duk abubuwa ne da suke taba zuciya dan haka wannan hawaye na ido mun sha tattauna tun a farkon karatun mu balefi dan mutun ya kasa mallakar idanunsa ya zubar da hawaye wannan ba laifi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hawaye bisa ga rashe-rashe na wasu mutane da aka yi a zamanin sa ga yarsa ita ma ta rasu manzon Allah ya ganshi yana zub da hawaye thumma qala sannan sai manzon Allah ya ce hal minkum mir rajulin lam yuqarifil laylata ahlahu ashe ba laifi bane in an zo makabarta ce jama'a a cikin ku akwai wanda bai kusanci iyalinsa ba jiya da daddare kana ce to a dinga ganin kamar kuma an zo da rashin da'a ko rashin kaza cikin ka san mutane ba a fahimtar karatu wani lokaci an gane ko da haka in ka sai a yi bayani jama'a a cikin ku wanda ya san bai kusanci iyali ba je da daddare Allah ya dan matso nan dan sa mamaci a kabarinsa akalla cikin taron jama'a a iya samun wa'anda adadin da ake bukata wanda su ba su da wannan ba su samu kansu cikin wannan yanayin ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba wani boye a gurin a makabarta fa yace ba a cikin hal minkum min rajulin lam yuqarifil laylata ahla shin ko akwai mutum a cikin ku wanda lam yuqarif koma can kasa ay lam yuqarif kama fin nihaya kama yanzu yazo cikin an nihaya fi garibil hadith na ibn al-asir واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون اي ليل اي دليل ضد cewa wato al-imam al-tahawi ya nesantar da wannan fassara yace ba ita ake nufi ba amma bai kawo wani dalili ba fala yultafatu ilai da haka ba za a saurare shi ba yace wai ba wai ana nufin saduwa da iyali ba to me hujja ka babu da haka yace wannan magana ta sa ba za a saurara ba lam ma hal minkum min rajulin lam yuqarifil laylata ahlahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makabartar yake cewa shin akwai wani mutum daga cikin ku wanda bai kusanci iyalinsa ba da daddare fa qala abu talhata al-ansari sai ce na'am ana ya rasulullah yace gani ya ma'aikin Allah qala yace fa nazala sai ya shiga cikin kabarin qala fanzil fi qabriha yace sauka cikin kabarinta an gane ko ko qala fanzil fi qabriha fa qabaraha fanzil fi qabriha shiga cikin kabarinta ya shiga fa qabaraha sai ya binne ta wa fi riwayatin anhu a wata ruwaya anna ruqayyah radiyallahu anha ruqayyah Allah ya kara mata yadda lamma mata lokacin da ta rasu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la yadkhulul qabra rajulun qarafa laylata ahla kaji ba yace la yadkhulul qabra rajulun kada mutumin da ya shiga kabari qarafa laylata ahla wanda ya san ya kusanci iyalinsa da daddare falam yadkhul usman ibn affan waye mujinta usman bin affan shi ma bai shiga kabarin ba lam falam yadkhul usman ibn affan radiyallahu anhu alqabara ana fadar wannan dokar da wannan kaidar shi ma ya san bai cika ba sai bai shiga cikin kabarin ta ba akharaja riwayat al-ula al-bukhari fi sahih riwayat can ta farko al-imam al-bukhari ya fitar da ita cikin sahih littafin sa mujalladi na 3 shafi na 122 da kuma hadisi na 100 da ko shafi na 162 wa tahawi fi al-mushkil haka ainin wato al-imam tahawi fi mushkil al-athar wato mujalladi na 3 shafi na 304 wal hakim abu abdullahi an-naisaburi a cikin al-mustadrak mujalladi na 4 shafi na 47 wal baihaqi haka imam al-baihaqi cikin shu'ab hadithi wato mujalladi na 4 shafi na 56 53 afwan wa ahmad imam muhammad a cikin musnad mujalladi na 3 shafi na 126 da kuma 228 wasiyaqu lahu wannan lafazin ma na imam ahmad ne wa indahu ziyadatu thaniya sannan ya ruwaito ziyada ta biyu fi riwayatin lahu a wata ruwaya ta sa shi imam ahmad wa inda tahawi wal hakim al ula a wajen imam tahawi da abu abdullahi al hakim al naisaburi akwai ziyada ta farko wal bukhari al akhira imam al bukhari shi kuma ya ruwaito wannan ziyada ta karshe wa akhraja riwayat al thaniyah ahmad imam ahmad ya fitar da ruwaya ta biyu a mujalladi na 3 shafi na 229 zuwa 270 wa tahawi imam tahawi mujalladi na 3 shafi na 202 wal hakim a cikin mujalladi na 4 shafi na 47 wa ibn hazm a cikin mujalladin sa 5 shafi na 145 min dariqin ukhra ta wata hanyar daban an anas daga anas was siyaqu li ahmad shi ma wannan lafazin da idan aka kawo na imam ahmad ne wa ziyadatu lil hakim ziyada din kuma ta imam abu abdullahi al hakim an naisaburi ce wa qala kuma imam abu abdullahi al hakim an naisaburi ce hadithun sahihun ala shart muslim wannan hadisi ne sahihi bisa sharadin muslim wa huwa kama qala kuma haka ne kaman yanda ya fada wa aqarrahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi shi ma ya qarrara haka illa anna ba'd al-a'imma sai dai wasu cikin malaman hadisi qadistan karamin hu tasmiyatahu al-binta ruqayya sun yi inkari ga rawin hadisin da ya ambaci yar manzon Allah ruqayya fadin ruqayya din nan wasu sun yi inkari fa qala al-bukhari fi at-tarikh al-awsat al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-awsat yace ma adri ma hadha fa nace to ban san dai wannan ya abun yake ba ma adri ma hadha ban san wannan ya haka yake ban san ya akai haka ba domin fa innar ruqayyata matat ruqayya ai ta rasu ne wan nabi sallallahu alaihi wasallam bi badr manzon Allah yana badar lam yashhadha bi halati janaiza tamama an gane ko wa rajjaha al hafiz fil fath al hafiz ibn hajar al asqalani yayi rinjayar a cikin fatahul bari bi anna al wahama wannan kuskuren da aka samu fihi cikin wannan riwayar min Hammad bin Salama wahami ne aka samu daga Hammad bin Salama wa annaha ummu kulsum ce zauja Uthman matar sayyidina Uthman faraji'uhu ka koma cikin fatuhul bari za ga wannan wa huwa alladhi jazama bihi at-tahawi fi al-mushkil haka kuma wannan shine maganar da ibn at-tahawi al-imam at-tahawi ya rinjayar ko yayyanke akanta yayyanke akanta a cikin mushkil al-athar ko mushkil ma'anil athar wa qala yace wa kana wafatu fi sanati 90 min al-hijra domin ita rasuwarta ta rasu ne shekara ta 9 daga hijira qala an-nawawi fil majmu' al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' shi ma ya faɗi haka yace a cikin mujalladi na 5 shafi na 289 yace hadha al-hadith min al-ahadith allati yuhtaju biha fi kaunir rijal هم الذين يتولون الدفن kaga wannan maganar da ya tabbata cewa um kulfum ce ta wanda wannan mas'ala ta faru akan tabawa ba ba ruqayya ba domin ruqayya ta rasu ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yakin badar na fata an gane to ita um kulsum ita ce wanda ta rasu ainihin wato sanata 90 min al-hijra shekara ta 9 daga hijra to ita ce wanda wannan mas'ala ta faru lokacin da aka zo binne ta shi kansa mijinta sayyidina Uthman shi ma ya ja gefe domin ka'idar da aka fada ko sharadin da aka sa na waye bai kusanci iyali ba shi ma sai ya ja baya an gane ko da haka shi ma bai shiga kabarin ta ba to sai Imam Nawawi yake cewa hadal hadith wannan hadithin min al-ahadith allati yuhtaju biha yana daga cikin hadisan da ake yin hujja da sufi kaunar rijal kasantuwar maza humul ladina yatawallawna dafna sune wadanda zasu jibunci binna mamace wa in kana almayyitum ra'atan koda mamacin mace ce ba za a ce in mace ce mata su zasu binne ta ba in namiji ne maza su binne shi a ko mace ce ko namiji maza ne zasu binne ta wannan hadisan duk sun tabbatar da haka qala yace wa ma'lumun anna aba talhata radiyallahu anhu ajnabiyyun ko shakka babu sanannan abu ne Abu Talhah al-Ansari radiyallahu anhu ajnabiyyun an banatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato ba muharrami bane daga ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga da aka zo aka ce wane ne wanda bai kusanci iyalansa ba jiya da daddare Abu Talhah al-Ansari yace shi ne da aka shi ya shiga kabarin kuma ya shigar da ita cikin kabarin ta mafhum to kaga a wannan riwayar ma da aka ce manzo Allah yace anna ruqayyata radiyallahu anha lamma matat kaga ba ruqayya bace ummu kulthum ce mun karanta wannan gyaran a can gaba ko kaga sai yace la yadkhulul qabra rajulun qarafal laylata ahlahu falam yadkhul uthman kaga ita ruwaya ce dai waye ya shiga kenan Abu Talhah al-Ansari mafhum
wannan shi nuna Allah sallallahu alaihi wasallam din shi mahaifinta ne irin shi ma bai qualify din
to man ni bazan ce ma bai qualify ba gashi nan zai kawo maka ai zai mana magana yake cewa wa ma'lumun anna aba talha sanannan abu ne cewa abu talha radiyallahu anhu ajnabiyun ba muharrami bane an banatin nabi game da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu kana min salihil hadirina sai dai yana daga cikin nagartattun mutane mahalarta a wannan lokacin ولم يكن هناك رجل محرم كما باب ومتم محرم انت او ننغرن الا النبي صلى الله عليه وسلم ان بند النبي صلى الله عليه وسلم تو ميسا شي بي شيغا با شي ني تنبيه كفلا الله كان له عذر في نزول قبرها هذا شي ما نان سي تشي وتقيله yana da wani uzuri da ya hana shi shiga cikin kabarinta an gane ko wakaza zawjuha haka shi ba mujinta bai shiga ba wataqila shi ma yana da uzurin da yasa bai shiga cikin kabarinta ba mafhum ومعلوم انها كانت اختها فاطمه وغيرها من محارمها وغيرهن هناك yace kuma kowa ya sani cewa annaha kanat ukhtuha fatima yar wata fatima ce wa gairuha min maharimiha kuma akwai wasu wanda ba fatima ba cikin muharramanta wa gairuhunna da wasu su cikin mata honaka a gurin فدل على انه لا مدخل للنساء في ادخال القبر والدفن wannan shi ya nuna cewa mata ba su da hannu wajen shigar da mamaci cikin kabari da kuma binne shi mafhum yawa inda haka ne sai a ce ina Fatima ina kaza ina kaza duk suna nan amma ba shigar da su ba dan a nuna maka cewa mas'alar binne mamaci a kabari mas'ala ce da ta shafi maza kawai in akwai waɗanda suke makusanta su shigo su sa mamaci a kabari in babu in akwai wani ba ajnabi wanda ba muharrami ba shi kuma mutumin kirki sai a sa shi ya shigo ya shigar da ainihin wato mamaci ko mace ce cikin kabarinta wa qala al-hafiz fi al-fath to yanzu ya zama dinga yi tambaya za a dinga yi a makabarta ko kuma kawai shiru zai a ci gaba da dakumar gawa kawai kowa ma ya shigo
kamata ya
yi kamata aikin makarantar ba su bane su ba to wannan kabari kawai suke su goma gefe ba
ai
ba wani ai ba aka dora musu wannan aikin ba kai me ya amfanin ka da kaji karatu ka ce wani ai kai ba yanzu gashi an ba course ba kawai ka je ka zama kurma kana ganin ana ba daidai ba makabarta ka ce wai kaji wai wannan masu haka kabarin wai su za yi wa course shi gashi ina mai course yana ji yana tun kudi abun wai وقال الحافظ في الفتح في الحديث إيثار البعيد الأحد عن الملاذ في مواراة الميت. الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله أتكلم فتح الباري كتاب في الحديث كذا أتكلم ونا حديث أبدا بك فهمت إيثار البعيد بعيد الأحد أنا بيتا وندا واتو بعيد الأحد عن الملاذ wanda ya dan yi nisa game da mu'amalar jin dadi da iyali ana fifita shi koda ba dan uwa bane na kusa fi muwaratil mayyit wajen binne mamaci walau kana imra'atan wato koda mace ce alal abi waz zauji ana fifita wanda yake ya dan kwana biyu rabansa da iyali ko ya bai kusanci iyali a dan wannan tsakanin ba to ana fifita shi akan mahaifinta ana fifita shi akan mijinta ina ba ta an gane inji al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani domin kaga lokacin da Ummu Kulsum ta rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ina gurin mijinta yana gurin amma duk ba su shiga ba sai Abu Talhah al-Ansari dan manzo Allah ba ta wane ne Abu Talhah al-Ansari yazo ya shiga an fahimta to sai Ibn Hajar yace to a cikin wannan mun fahimci itharul ba'id al-ahd an al-malad fifita a zabu wanda shine ya dan yi nisa wato rabansa da iyali akwai yar tazara to shi aka fi fifitawa wajen binne mamace a kabarin sa walau kana imra'atin koda kuma mace ce ita wadda za a binne din alal abi sama da uba wa zauji da miji in su ba su cika wannan ka'idar ba wa qila an ce inna ma atharahu bidhalika li'annaha kanat san'atahu wasu kuma malaman suka ce an fifita shi Abu Talhah al-Ansari da wannan aikin saboda dama can san'atahu ya saba kamar sana'arsa ce ya saba daukan mamaci ya sa shi a cikin kabarin sa wa fihi nazaru amma wannan hujjar akwai abun duba a cikin ta fa inna zahira siyaqi domin ka kalli zahirin lafazin hadisin annahu ikhtarahu lidhalika manza Allah ya zabe shi dan wannan aikin likaunihi lam yaqa'a minhu fi tilkal laylati jima'un saboda bai jima'i da iyalin sa ba a wannan daren ba wai saboda shi dama can ya saba yana yi bane ko ai ba wannan magana waccan wanda ai an ce waye bai kaza ba ka wannan ya nuna cewa an zabe shi ya zama yayi wannan aikin saboda wannan ba dan waccan uzurin ba shi sa aka ce waccan uzurin cewa saboda dama can shi yana yi wannan kaga a ce saboda kila dama ya saba binne mamaci a kabari shi sa aka fifita shi wannan magana tana da abin duba akwai nazari a cikin ta qultu wal hadithu zahiru dilalati ala ma tarjamnahu lahu wa bihi qala ibn hazm rahimahullah yace wannan hadithin inji al-Sheikh Albani yace wannan hadithin zahiru dilala dalilin sa a bayyane yake ala ma tarjamnahu bisa ga abinda muka yi tarjamar sa lahu dan shi mun ce dama a tarjamar ai ya ga mana cewa ina gabar tarjamar inda yace lakin zalika mashrutun bima idza kana lam yata tilka al-laila ko tace gabar tace tarjamar da yi can in ka koma kuma ta bayan ta yajuzu lizauji an yata walla bi nafsihi dafana zaujatihi to bayan an fadi wannan sai aka ce lakin zalika mashrutun bima idza kana lam yata tilka al-laila wa illa lam yushra' lahu dafnuha wa kana ghayruhu huwa al-aula bi dafniha walau ajnabiyan bi shartil madhkur to shi yake ishara zuwa gare shi shi sa yake cewa wal hadithu zahiru dilalati ala ma tarjamnahu lahu wa bihi qala ibn hazm wannan shine abinda ibn hazm shi ma ya fada rahimahullahu ta'ala a mujalladin sa na biyar shafi na 144 da kuma 145 wa min al-gara'ibi anna amata kutubil fiqhi التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة يتي أبن ماماكي أبن ماماكي أن آمة كتب الفقه ما في يواكو دكا لتتفهم فقه التي كنت وقفت عليها وإن دني كرنتاسو أو راجعتها كوني مراجعسو بهذه المناسبة قمد ونن مناسبة لم تتعرض لهذه المسألة بس تشي كومي بقى مدى وانا مسألة بس تتونا وانا مسألة بس بجرو دي تبا إلا شي سادة يوى متاني ما بس انتبا تند غالي بدا ما منفكرة تل تفنفكي ودعا نند اكي دانكو يان الديني كو تو مي أهل دي بيكابا مي إشماوي مي إزيا مي دوا اندى تفن بس كاوا با تو كاقا وات إلا شي سادة مسألة تزاو باق واتشي وا واندى زي ساما ما تشي اتكين كابو دي سيو واندى اينين واتو بيكو سنتي إيالن ساكوركو سبا مفهوم la nafiyan wala ithbatan ni ban ga wani littafi cikin littafin fiqh wanda na duba ko ne muraji'a su ba wanda ya kore ko ya tabbatar wa hadha dalilun min adillati kathiratin ala annahu laginan lil faqih an kutubi sunnati wannan kaga ashe zai zama dalili cikin dalilai masu yawa da suke nuna ashe mutum ba zai iya wadatuwa laginan lil faqih an kutubi sunna masanin fiqhu ba zai iya wadatuwa da iyalin tafan fiqhu ba ba tare da ya koma littafin sunna ba khilafan lima yadhunnuhu almutaassibatu sabanin yan gani kashe lil mazahibi ga mazhabobi da suke ganin kawai iyakaratin fiqhu na mazhabansu ya ishe su anna kutubal fiqhi da suke ganin littafin fiqhu tuguni sun wadatar an kutubil hadisi ba sai an karanta littafin hadisi ba bal wa an kitabillahi kai akwai wanda suke ganin ma ba sai an karanta littafin Allah ba in karin gumula hallari ya ishe ka an gane ko yawa ko ka kama iziya ko risala ko muktasar suna ganin ba bukata sai ka koma cikin hadithin umdatul akam ko bulugul maram ko arba'un nawawi ko riyadus salihin da sauran littafan hadisi ba kai akwai wanda suke ganin har shi ma alqur'ani ya zauna ya huta fiqhu ya ishe ka تبارك وتعالى ان غاني كو عن كتاب الله تعالى الله اما يقول الظالمون علوا كبيرا انظر سلسله الصحيحه الاحاديث الصحيحه كدوبا سلسله واتو مجلد ن دي شافي نا 128 da kuma 129 to sai mu tashi wasunnatu idkhalul mayyit min muakhkhar alqabr ko yanzu zamu ji kuma ta ina shi ma wannan wani kuskura in aka tashi kawai aka ajiye makara ko mamaci a gefan kabarin kusa da shi da an tashi kawai hauro da shi yake an gane to kaga shi ma zamu ji ta ina ake shigo da mamaci hauro da shi za a yi ko kuma ta kofa za a shigo da shi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har shi Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi